Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe yake farin ciki kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 17 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
Sama da mutum 500 a yankunan gabar tekun jihohin Alabama da Florida a nan Amurka na zo na babu wutar lantarki a yau Alhamis, bayan da mahaukaciyar guguwar sali da ta yi barna ta ratsa ta yankunan. Wasu alƙalima da cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta CDC ta fita a nan Amurka a wannan makon, sun nuna cewa cutar COVID ta fi kama mutane 'yan ƙasa da shekara 21 waɗanda suka fito daga cikin al'ummomi marasa rinjaye. Kasu abokan hudar shugaban yan adawa a Rasha Alexei Navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata falbar ruwa da ya sha a ɗakin otal ɗin da ya sauka a birnin Tomsk.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun shirya wani taron muhawara domin gabatar da wasu muhimman ayyuka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a ƙasashe daban-daban da nufin wanzar da zaman lafiya. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tisile take gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum. Sama da mutum 500 a yankunan gabar tekun jihohin Alabama da Florida a nan Amurka na zo na babu wutar lantarki a yau Alhamis, bayan da mahaukaciyar guguwar sali da ta yi barna ta ratsa ta yankunan. Mahaukaciyar guguwar ta sali ta sauka ne a ranar Laraba da safe a guguwa mai mataki na biyu a kusa da gabar tekun Gulf na jihar Alabama, kuma a hankali ta mamaye sassan jihar Kano har zuwa cikin yankin Panhandle na jihar Florida. Guguwar mai gudun kilomita 165 a cikin sa'a guda dauke da ruwan sama kamar da bakin kwarya ta haddasa ambaliyar ruwa a kananan garuruwa da dama, ta kuma ture turakan wutar lantarki tare da lalata gidaje da wuraren kasuwanci. Magajin garin Orange Beach da ke jihar Alabama, Tony Cannon, ya shaidawa kafafen yaɗa labarai cewa guguwar ta yi sanadin mutuwar mutum ɗaya, sannan wani mazaunin yankin ya ɓata. Ma'aikatan agaji sun ceto akalla mutum 377 a ƙaramar hukumar Escambia da ke jihar Florida, wanda ya kasance wuri ne na shakatawa bayan da guguwar ta sali ta zubar da ruwa mai tsirin santimita 61 a daukacin ƙaramar hukumar. Wasu alƙalima da cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta CDC ta fita a nan Amurka a wannan makon, sun nuna cewa cutar COVID ta fi kama mutane 'yan ƙasa da shekara 21 waɗanda suka fito daga cikin al'ummomi marasa rinjaye idan aka kwatanta da takwarorin su fararen fata masu makamantan waɗannan shekaru. Daga ranar 21 ga watan Fabrairu zuwa 31 ga watan Yuli, mutum 121 'yan ƙasa da shekara 21 ne suka mutu sanadiyar cutar, kamar yadda alƙaluma da aka tattaro daga jihohi 27 suka nuna. Sama da kashi 75 cikin 100 na waɗannan matasa Hispaniyawa, baƙaƙen fata, Indiyawan Amurka da kuma asalin mazauna yankin Alaska, duk da cewa adadin waɗannan al'ummomi su ne kashi 41 na yawan al'umma Amurka. Da aka ƙara kasafta alƙaliman, an gano cewa yaran Hispaniya suke da kashi 44 cikin adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar ta coronavirus, sai yaran baƙaƙen fata da ke da kashi 29 idan aka kwatanta da kashi 14 na yaran fararen fata da cutar ta kashe. A gefe guda kuma Indiyawan Amurka da asalin mazauna yankin Alaska suke da kashi 4, yayin da su ma Asiyawa da mazauna tsibirin yankin Pacific ke da kwatankwacin wannan adadi. Kasu abokan hudar shugaban yan adawa a Rasha Alexei Navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a ɗakin otal ɗin da ya sauka a birnin Tomsk. Navalny, mai shekaru 44, ya kamu da rashin lafiya yayin da yake kan hanyarsa ta koma Moscow a cikin jirgin sama a ƙarshen watan Agusta, lamarin da ya tilasta wa jirgin yin saukar gaggawa a birnin Omsk, inda aka garzaya da shi asibiti. Daga baya an mayar da Navalny wani asibiti a Berlin na ƙasar Jamus, inda gwaje-gwajen da aka yi suka nuna ƙwararrun hujjojin cewa gubannin haɗin Soviet da ake kira Novichok aka saka masa. Ita dai ƙasar Jamus ta nemi Rasha ta yi bayani kan wannan lamari, amma hukumomin ƙasar sun ce ba su da hannu a ciki, inda har suka kalubalanci Jamus ɗin da ta fitar da hujjojin da ta ce sun nuna cewa guba aka saka wa Navalny.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya a nan gaba kaɗan. Yayin da Jamhuriyar Nijar ke shugabancin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a watan nan na Satumba da muke ciki, hukumomin ƙasar sun shirya wani taron muhawara domin gabatar da wasu muhimman ayyuka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a ƙasashe daban-daban da nufin wanzar da zaman lafiya. Wakilin murya Amurka a Yamai Salamu Munbarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a ranar 1 ga watan Satumban da muke ciki ne, Jamhuriyar Nijar ta dare kujerar shugabancin karɓa-karɓar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sabili kenan hukumomin ƙasar ke amfani da wannan dama domin ƙara wayar da kan jama'a a game da rawar da Nijar ke takawa a ayyukan wanzar da zaman lafiya ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Komandan Ali Ibrahim na daga cikin shika-shikan wannan zama.
Amma an aka ɗauka harkar JSEC Sahel, Nijar da wannan murya tata tana samu a ƙara ma JSEC Sahel ƙarhi wanda take iya yaki wanda ya kamata. Kuma ba shi ba ma duka wani matsala na Afirka, Nijar daga muryata ana iya samun ciwo kansu daga nan kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya.
Daga farkon karɓar ragamar kwamitin sulhu kawo yau, Nijar ta samu nasarori sosai akan maganar warware bakin zaren da ke sarkewa a tsakanin mambobin kwamitin sulhu. Kuma ƙasar za ta ci gaba da bullo da sabbin shawarwari har zuwa ranar da za ta shida daga wannan mukami, wato 30 ga watan Satumba. Ministan harkokin wajen kasar Kalla Hankurau.
Rikicin Siriya bayan yaki an kusa daina shi, akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi tanadi dangance da wanda za a yi jama'a ta san yaki ya kare, kuma tattalin arziki da kwanciyar hankali da wadata su holhodo. Yan kwamitin sulhu su shabe ba kullum suke fahimta juna ba. Cikin wannan tahiyar dole sai Niger da sunan wa'annan kasashe hudu ya yi magana wadda za a amfani da ita, wadda za a ci gaba da ita. Akwai maganar Sud Sudan, wannan takunkumi da aka sa musu na zubar sayan makamai a hidda shi koko a bar shi. Bisa ga wannan ma ai babban muhawara, kuma Allah Ubangiji ya sa Niger shawara da ta bada ita ce an kai amfani da ita kuma an kahita.
Gwamnatin ta Niger na alfahari da gudunmuwar 'yan kasar kwarar hula da jami'an tsaro don ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta cimma gurin da ta sa gaba.
'Yan Niger 20,000 sun zo cikin wannan kwamitin sulhu, sun ba da ƙoƙarinsu dangance da tabbatar kwanciyar hankali cikin duniya. Sun yi Cote d'Ivoire, sun yi Congo, sun yi Centrafrique, sun yi Sahara Occidental, sun yi Mali, yanzu haka suna can su da yawa. Haiti kenan mun yi abin a zo a gani.
A ci gaba da raya watan shugabancin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, an shirya wani baje kolin hotuna da zumar karrama sakatarori da manyan jakadun da suka jagoranci Majalisar Ɗinkin Duniya da kafuwar ta kawo yau. Farfesa Tijjani Alu shi ne ya gabatarwa a madadin kwamitin tsare-tsaren wannan biki.
C'est pour nous un grand honneur de penser la communauté internationale de façon générale.
Taron raya watan shugabancin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai ci gaba da wata muhawara akan illolin canjin yanayi wadda za a gudanar a nan Yamai da nufin nazarin hanyoyin da za a bullo wannan kalubale da ya sha gaban duniya. A ranar 1 ga watan Janairun da ya gabata ne, Nijar ta haye kujerar kwamitin sulhu a matsayin mai wakilcin wucin gadi bayan la'akari da mahimmancin ta akan sha'anin tsaro a yau a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Salamu Munbarma. Yayin da al'umma ke fama da matsalar rayuwa kamar yadda rahotanni ke nunawa, wata matsala da aka jima ana fama da ita ita ce ta mace-macen aure, musamman ma a ƙasashe masu tasowa. Shin a ina matsalar take ne?
Wallahi babban damuwan maza ne. Mazan akwai yadda dai suka ɗauki auren ɗin, sai suna kallo kamar auren nan ba su aure su saka shi ne aure. Shi ne babban damuwan maza. Kuma maza sun saka kwaɗayi a gaba, kwaɗayi sun ganki kina mintenin kanki sai su kalla wata a waje sai tsammani yabba in sun kawo wancan, wancan din za ta zo tafi kula da gidan fiye da ke. In su je sun kawo kuma ba hakan ba ne. Kowace mace in ta yi aure fa wallahi ta lafiya so ta je ta zauna ne, ba wai ta fita ba. Mazan ne kuma akwai wani kuma ya gada ne saki ne, iyayensa su aure su saka, su aure su saka. Shi mai don ya aure ba abun da zai saka gaban wanda ya saka din.
Abu na farko abun da yake kawo mace-macen aure yakan faruwa a gefen ma'aurata din, sa'annan kuma yakan faruwa a gefen iyaye. Na farko a tsakanin su ma'aurata din, idan aka ɗora aure akan wata ƙarya hakan nan, gaskiya ana iya samun mutuwan aure. Misali, miji da zai yi aure sai ya nuna mata cewa shi mai kuɗi ne, shi mai wadata ne, shi zai mata 12. To yayin da ita kuma ta ɗoro akan wannan, sai daga baya kuma ta samu akasin wannan, to gaskiya ana iya samu matsalan mutuwan auren domin ya mata ƙarya. Akwai kuma rashin haƙuri wajen zamantakewa a tsakanin ma'aurata din. Yayin da aka samu rashin haƙuri da kuma rashin jituwa da fahimtar juna a tsakani, so ana iya samun wannan mace-macen aure.
Ku biyo mu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu domin jin ƙarin bayani a rahotonmu na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Gaban Sirin Ramaphosa ya ce daga ranar 1 ga watan Oktoba, Afirka ta Kudu za ta fara ba da izinin shige da fice daga ƙasar bayan da aka ga raguwar cutar ta coronavirus. Za a bar masu ziyara da suka fito daga kasashen da cutar ba ta yi tsanani ba su shiga kasar, muddin suka nuna shaidar gwajin da ta nuna cewa ba sa dauke da cutar, wanda bai gaza sa'a 72 da yinsa ba gabanin su kamo hanyar zuwa kasar. Yayin wani jawabi da ya ga al'ummar kasar ta Afirka ta Kudu ta kafar talabijin a jiya Laraba, shugaba Ramaphosa ya ce za a killace matafiyan da suka isa kasar ba tare da sahihar shaidar gwajin cutar ba har zuwa lokacin da za su iya gabatarwa. A watan Maris, Afirka ta Kudu ta haramta tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa a wani mataki na ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar ta COVID-19, bayan da ƙasar ta kai shallin da ta fi kowace ƙasa yawan masu ɗauke da cutar a nahiyar Afirka. Hukumomi a Sudan sun ce sun kama wasu mutum 41 ɗauke da ɗumbin ababen fashewa. Babban Attorney General ɗin ƙasar ta Gilsir El-Habir ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa an samu mutanen da ake zargi dauke da ababen fashewar da za su iya kace-kace da Khartoum babban birnin kasar. Kakakin wani sashin jami'an tsaron kasar Jamar Juma ya ce wani bincike da aka kaddamar a watan Agusta da ya gabata ne ya kai ga kama 'yan ta'addan. A cewarsa, akwai fargabar cewa 'yan kasar ta Sudan za su fara kai har-haren bama-bamai bayan da aka kama waɗannan mutane da waɗannan ɗumbin ababen fashewa, waɗanda girman su zai iya haifar da irin fashewar da ta auku a Lebanon a watan da ya gabata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira.
To kuna sauraron labaran ne akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun, ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin.
To idan masu sauraro suna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki a makon jiya, mun dauko batun cutar kansa da ake kira daji ko sankara, wanda a halin yanzu ta zama ruwan dare saboda yanayin cutar da yadda take kama sassan jikin bil'adama ga kuma wuyar magani. Cutar ta kansa, a cewar hukumar lafiya ta duniya, ita ce ta biyu da ke haddasa mace-mace a duniya, wanda aka kiyasta akalla ta yi sanadiyar rasa rayukan mutane miliyan 9.6 ko kuma akalla 1/6 na mace-macen da aka yi a shekara ta 2018. To Dr. Mubarak Labaran Liman na kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhuba Malli da ke Zaria a jihar Kaduna ya dauko mana bayani akan rabe-raben cutar. Sai lokaci ya ci mana, yau za mu dora daga inda na tambaye shi ta yaya mutum zai gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce.
Yawwa, to masha Allah Hajiya Aisha, wannan tambaya ce mai kyau. A wato, akwai gwaje-gwaje daban-daban wanda ake iya yi a tabbatar da cewa wannan ciwo cutar kansa ne. Kuma kafin maybe na dan yi bayani, zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko mai sauraron mu. Wato, ita kanta kansa tana da mataki-mataki ciwo. Akwai kamar mataki na 1, akwai mataki na 2, akwai mataki na 3, na 4, har zuwa mataki na 5. To wannan matakan, a kowane mataki ana iya ganewa akwai gwaji da ake iya yi na daban wanda zai iya nuna iya gano wannan cutar kansa. To amma idan mutum ya je kasashen mu nan masu tasowa da mu samu cigaba, yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a gane cewa cutar kansa ce, to sai cutar nan ta kai kamar mataki na 3 na 4 ake iya ganin ta. Shine irin gwaje-gwaje. Akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya yi na jini, wanda za a dauki jini a duba. Akwai gwaje-gwaje da ake yi na hoto kamar x-ray da kuma su kamar MRI da radiography. Akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a dauki yanki ko bangare na inda yake yin ciwon a yanka, wanda ake kira kamar biopsy. Da a je da shi ɗakin bincike a yi gwaje-gwaje a duba a gani menene yake cutar. Wannan zai iya tabbatarwa cewa wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba. To abin babban damuwa shi matuƙar cutar kansa ta kai wannan mataki na 3 ko
na 4,
to tana da wahalar magancewa. Abu ne mai matuƙar wahala a yin maganinta ko kuma iya warkar da mutum daga cutar. To yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganinta. Sai da a matakin farko da mataki na biyu, yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ma wani abu yana damun shi. Da wuya ya ji wani koratsaki ko wani damuwa ko sauransu. Kuma ko da ma ya ji wani abin nan ɗin ya je asibiti, musamman a mamun kasashen masu tasowa, ba mu da matakan bincike a wannan matakin na ɗaya da na biyu. Wurin da take inta da wurin magani ta da wuri. To wannan shi ne ma babban umman abaisin da ya sa muka tafiya akan cewa mu a nan bangaren babban abin da ya fi mu mai da hankali akai shine za mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba daya.
Gaskiya ne. To likita, tsadar kayan ne ko kuwa ilimin mu ne bai kai nan ba, ko koya abin yake ne da bamu da wannan kayan gwaji na mataki na 1 na 2?
Wato abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi da iya cewa 2 ko 3. Akwai gaskiya ba kawai tsadar ba yi kayan ba ne. Su ko su ma kasashen da aka samu ci gaba suna da wannan challenge din. Na misali, akwai rashin wayar da kai na jama'a. Na misali, rashin tsari mai karfi na kiwon lafiya abu ne sai da ke son shi. Wanda idan akwai tsari mai karfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum yakan je asibiti ana mai gwaji kamar tsakanin lokaci zuwa lokaci.
Kamar wata-wata ko a cewar duk wata uku.
Ba wai don bai da lafiya ba. Ko lafiyar shi kalau, amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai gwaje-gwaje daga lokaci zuwa lokaci. To a wannan wayar da kan yana taimakawa a iya a ganin abin nan da wuri. To amma tabbas kamar daga can tsadar kayayyakin iya da rashin kayayyakin yana da tasiri. Saboda misalin da ran mutum zai fi saurin fahimtuwa, yawancin wannan tests da ake iya yi wanda za a iya gano ta wannan mataki na 1 da na 2, ana iya cin su ne a kamar ɗakin bincike na irin wanda ake kira biotechnology labs, wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid, wannan corona da take ta addaban mutane. In kika duba lokacin da corona nan ta zo, ai kusan yawanci ba mu da dakunan binciken
gaskiya
tantance ta da gano ta an ta su sai a kai to kafin su dai
jama'a su taimaka da kuma gwamnati
yawa an dade ma akwai jami'an jiya da ba su da shi kwata-kwata to irin wannan dakunan binciken ba mu da su gaskiya kuma ba mu da su inda ma ake da su zaki samu ba su wadata ba ba su isa ba saboda tabbata yake da ake bukata dakunan binciken suna da tsada matuka kuma ba wai kawai injinan ba su kansu kayayyakin da idan abin da su wana wanda ake amfani da su ta ci da gidan kuma za a amfani da su a gaba ƙara suwa suna da tsada matuka to amma dai babban dai dalili shine rashin tsayi na ciwon lafiya da ƙarfi da ba mu da shi
da kuma rashin ilimin ai haka
wannan shine gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauransu amma akwai ƙwararru wanda ƙwararru ne sosai wanda sun yi fice ma a duniya akan wannan abubuwan da duk ɗan Najeriya ne kuma suna da ƙwarewa a wannan fannin sosai yanzu
haka
suna aikin da shi ne babban kalubale
yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki koko suna kasar waje suna aiki
kwararrun nan da kuma a kasar waje suna kasar wajen amma akwai tsirarru da yawa wanda abokan aikin mu ne wanda suna nan Najeriya kuma suna aiki suna kuma ba da daidai gurgudun gudun motsi gaskiya da abin da yake nan a kasa
likita idan an gano mutum yana dauke da wannan cuta me kuma ya kamata a yi wani mataki kuma za a dauka
to babban mataki kaman dai ga duk wani rashin lafiya shine da zarar Allah ya sa an gano mutum ko an yi bincike an samu ya cuta kansa to a maida hankali da wajen magani da shawarwari da su a likitoci da kuma masana kiwon lafiya rashi baya saboda ba shagushi magunguna suna da daki-daki akan maganar kula da cutar kansa akwai dakin magani akwai kuma dakin shi kanshi tsarin rayuwa wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai maybe canja yadda yake yi don ya taimaka magungunan nashi su masa aiki da kuma samun sauki to babban abu da mutum an gane yana da wannan cuta shi ne mai da hankali wajen bin shawarwarin masana kiwon lafiya da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka ara su magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kaushe wannan tsarin dole sai an bi tsarin hannu sau da bakan adai ana so a samu nasara don Allah ya taimaka sai ki ga an samu waraka insha Allah
ya farashi fa farashin maganin
to a gaskiya farashin magungunan kula da cutar kansa suna da tsada matuƙa a in suka duba ko anan su kasashe ma da suka samu ci gaba ai cutar kansa tana da cikin cutar da ta kowace tsadar kula da kuma magancewa yawanci ma za ki ga irin tsarin irin inshora na kiwon lafiya na wasu kasashe a nan kasashen waje za ki ga wasu ma sa-ido sukan cire ta cewa ba ta cikin tsarin wannan inshora don saboda tsadar magungunan da kuma maybe wahalar samu to gaskiya abu ne masu matukar tsada kuma abu ne mai iya janyo damuwa ga ba wai shi mara lafiya ba ma har yan uwan shi saboda za ta iya janyo matukar kalubale ga tattalin arzikin shi mara lafiya da yan uwansa sai da tsadar irin magunguna kamar yanzu haka za ki samu allurai wanda za ki ana cewa sun kai 80,000 ko 40,000 50,000 allura guda ɗaya tun da abu ne wanda yake ya matukar ya ta'azzara sosai musamman a isan tattalin arzikin da muke ciki mu a nan Najeriya.
To likita bari mu dawo kan abin da ke haddasawa ka ce dama akwai wani bangare da kaman wani abu ne kaman abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta. To mu tabo wannan kaman me da menene za su iya haddasa wannan cuta.
To Hajji Aisha makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da ita suke haifar da cutar kansa akan raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko hudu.
To masu sauraro a nan za mu kwana idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu dora. A halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tusule ku kasance cikin koshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahi.
A gaida Aisha Tusule. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaje jihar Kogi. Yace ina jinjinawa kasar Amurka da UK akan hanan da suka kakabawa wasu ƴan siyasar Najeriya akan shigowa kasar su tare da kwata kaddarorin su bisa ga samun su da yin magudin zabe tare da cin zarafin harkar demokradiya a kasar. Sai dai kira na ga kasar Amurka da UK shine su yi amfani da waɗannan kaddarorin wajen maida su tallafi ga ƴan Najeriya ko biyan basussukan da ake bin Najeriya a waje. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa hakika muna goyon bayan yunkurin kungiyoyin kwadago a Najeriya na shiga yajin aiki don nuna rashin jin daɗin su akan ƙarin kuɗaɗen man fetur da wutar lantarki da gwamnati ta yi. Kamata yayi ma kungiyoyin su kira zanga-zangar gama gari ta ƙasa baki ɗaya. Sako daga Muhammad Salihu ƙauren Namo da Zamfara. Shi kuma Shehu Adamu da Jaucewa yayi sanya hannu kan dokar hukuncin kisa ko dandaka ga duk wanda aka samu da aikata fyaɗe da gwamna Nasiru El-Rufa'i na jihar Kaduna ya yi tamkar tauna tsakuwa ne saboda aya ta ji tsoro. Saboda haka muna maraba da hakan dubu bisa dubu. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce mai cewa faɗan ramuwar gayya da ya ɓarke a tsakanin manoma da makiyayan ƙaramar hukumar malamfashi a jihar Katsina wani abin takaici ne matuƙa. Muna kira gare su da su rinƙa kai zukatansu nesa su rinƙa hawa teburin shawara. Sako daga Ali Usman Taka Lafiya da Sani mai langelange da Alhaji Dan Asabe mai fata ya wuce. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi ya zama wajibi ga jam'iyyun adawar jamhuriyar Nijar baki ɗayansu da su haɗa kansu wuri ɗaya gabanin babban zaben ƙasar da ke tafi matsawar suna buƙatar karɓar goruba a hannun kuturu. Sako daga Ali Usman Taka Lafiya ma'ajin kungiyar murya talaka ta reshen jihar Kebbi.
Bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Sama da mutum 500,000 a yankunan gabar tekun jihohin Alabama da Florida a nan Amurka na zona babu wutar lantarki a yau Alhamis bayan da mahaukaciyar guguwar Sali da ta yi barna ta ratsa ta yankunan. Mahaukaciyar guguwar ta Sali ta sauka ne a ranar Laraba da safe a guguwa mai mataki na biyu a kusa da gabar tekun Gulf na jihar Alabama, kuma a hankali ta mamaye sassan jihar Kano har zuwa cikin yankin Panhandle na jihar Florida. Guguwar mai gudun kilomita 165 a cikin sa'a guda dauke da ruwan sama kamar da bakin kwarya ta haddasa ambaliyar ruwa a kananan garuruwa da dama. Wasu alkalma da cibiyar kare yaduwar cututtuka ta CDC ta fitar a nan Amurka a wannan makon sun nuna cewa cutar COVID ta fi kama mutane 'yan ƙasa da shekara 21 waɗanda suka fito daga cikin al'ummomi marasa rinjaye idan aka kwatanta da takwarorinsu fararen fata masu makamantan waɗannan shekaru. Daga ranar 21 ga watan Fabrairu zuwa 31 ga watan Yuli, mutum 121 'yan ƙasa da shekara 21 ne suka mutu sanadiyar cutar kamar yadda alƙaluma da aka tattaro daga jihohi 27 suka nuna. Kasu abokan hudun shugaban yan adawa a Rasha Alexei Navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a ɗakin otel ɗin da ya sauka a birnin Tomsk. Navalny mai shekaru 44 ya kamu da rashin lafiya yayin da yake kan hanyarsa ta komawa Moscow a cikin jirgin sama ƙarshen watan Agusta, lamarin da ya tilasta wa jirgin yin saukar gaggawa a birnin Omsk inda aka garzaya da shi asibiti. Shugaba Cyril Ramaphosa ya ce daga ranar 1 ga watan Oktoba Afirka ta Kudu za ta fara ba da izinin shige da fice daga ƙasar bayan da aka ga raguwar cutar ta coronavirus. Za a bar masu ziyara da suka fito daga ƙasashen da cutar ba ta yi tsanani ba su shiga ƙasar muddin suka nuna shaidar gwajin da ta nuna cewa ba sa ɗauke da cutar wanda bai gaza sa'a 72 da yin sa ba gabanin su kamo hanyar zuwa ƙasar.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Zahar Aminu Fage nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Thank you.